is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum. Aisha Mu'azzu ce tare da Mahmud Lalu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na safe a daidai wannan lokaci yau Litinin 1 ga watan Afrilu na shekarar 2024. Da fatan an wayi gari lafiya kuma da fatan masu azumin Ramadana suna gudanar da ibada cikin koshin lafiya. To kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su, ga Mahmud da kanin labarai.
To Aisha, shugaban ɗarikar Katolika Papa Roma Francis ya jagoranci mutum kusan 60,000 a bukukuwan Easter, inda ya kira da dakatar da buɗe wuta a yankin Gaza a kuma yin musayar fursunoni tsakanin Russia da Ukraine. Wani harin sama da Isra'ila ta kai kan asibitin Al-Aqsa a Gaza ya halaka mutum 4 tare da jikkata wasu 17, a cewar hukumar lafiya ta duniya WHO. Ma'aikata a birnin Baltimore da ke jihar Maryland a nan Amurka sun fara yayyanka karafan gadar Francis Scott Key Bridge da ta rufta bayan da wani jirgin dakon kaya ya karo da ita.
To kanin labaran kenan. A cikin shirin kuma za mu kawo muku wani gutsire daga cikin hirar da muryar Amurka ta yi da wani ƙwararre kuma mai sharhi kan al'amuran tsaro a Najeriya a game da buƙatar samar da ayyukan more rayuwa a yankunan karkara, musamman ma inda 'yan ta'adda suke addabar al'ummomi domin daƙile ayyukan 'yan ta'adda da masu satar mutane domin neman kuɗin fansa. Sannan yayin da gwamnatin ƙasar Ghana ta shiga haɗin gwiwa da ƙungiyar ƙwadago ta duniya don yaƙi da al'adar nan ta sa yara alkatau, za a ji cewa
alƙalu ma da binciken halin rayuwar 'yan Ghana na shekara 2017 sun nuna cewar yawancin yara da ke aikin ƙadago ana samun su ne a fagen aikin gona da gandun dazuka da sinkiki.
Za a ji ƙarin bayani a cikin shirin. Kamar kowace ranar Litinin, Sarfili yana tafa da wani sabon shirin ciki da gaskiya, inda shirin na yau zai dora ne akan kisar gillar da aka yi wa Malam Abubakar Hassan Mada, shugaban ƙungiyar Izala ta jihar Zamfara. Albarkacin wannan wata na Ramadana kuma za a saurari Sheikh Balalawo da jawabi kan falalar watan. To amma kafin mu kai ga gabatar muku da duk waɗannan, yanzu Mahmud zai fara da karanto mana labaran duniya kashi na farko.
To jama'a, assalamu alaikum. Bayan murmurewa daga wata larura da ta shafi hanyoyin numfashi, shugaban mabiya ɗarikar Katolika Papa Roma Francis ya jagoranci mutum kusan 60,000 a bukukuwan Easter, inda ya kira da dakatar da buɗe wuta a yankin Gaza a kuma yi musayar fursunoni tsakanin Russia da Ukraine. Francis ya jagoranci ɗumbin mabiya ɗarikar ta Katolika ne a ranar Lahadi a dandalin St. Peter's.
Inoltre faccio nuovamente appello a che sia garantita la possibilità.
A jawabin da ya saba yi shekara shekara, Papa Roman ya yi addu'o'in neman zaman lafiya, inda ya ambato rikice-rikice da yake fama da su a sassan duniya, a yankunan da suka hada da Gaza kan iyakar Lebanon, Syria, Haiti, Sudan da Congo da sauransu. Shugaban na mabiya ɗarikar Katolika ya sha nuna damuwa kan halin da al'ummar Gaza ke ciki da kuma tsirarin Kristoci da ke yankin. Wani harin sama da Isra'ila ta kai kan asibitin Al-Aqsa a Gaza ya halaka mutum 4 tare da jikkata wasu 17, a cewar shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Tedros ya bayyana haka ne a shafinsa na X, yana mai kira ga Isra'ila da ta dakatar da kai hare-hare akan asibitoci saboda a kare marasa lafiya da ma'aikata. A cewar shugaban na WHO, tawagar ma'aikatansu ta ce ta shaida harin, wanda aka kai kan wani ɗakin tanti da ke farfajiyar asibitin. Dubban mutane ne suka samu mafaka a wannan yanki bayan da wannan rikici ya tilasta musu ficewa daga gidajensu. Ita dai Isra'ila bata ce uffan ba kan wannan hari da ta kai. Ma'aikata a birnin Baltimore da ke jihar Maryland a nan Amurka sun fara yayyanka karafan gadar Francis Scott Key Bridge da ta rufta bayan da wani jirgin dakon kaya ya karo da ita. A ranar Talata da ta gabata, jirgin ruwa mai suna Dali Cargo da ke gadar bayan da wutarsa ta ɗauke baki ɗaya, lamarin da ya sanadin mutuwar mutum 6.
There needs to be an ongoing investigation as to what happened. I want that investigation to be speedy.
Gwamnan jihar Maryland West Moke ne yake cewa akwai buƙatar a yi bincike kan abin da ya faru. Ina so a gaggauta gudanar da binciken. Idan akwai mai laifi, a ɗora masa laifin. Gwamnan ya ƙara da cewa kwashe ɓaraguzan aiki ne mai sarƙaƙiya. Yana mai cewa yanayi mara kyau da tarkacen da suka faɗa cikin ruwan sun sa ala tilas gwanayen ninkaya suka dakatar da ayyukansu na ƙoƙarin gano sauran mutanen da suka faɗa ruwan. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Kafin a saurari kashi na biyu na labaran duniya, za mu nufi Najeriya, inda ayyukan ta'addanci yake barazanar neman haifar da karancin abinci a ƙasar. A ci gaba da kawo muku hirar da Wing Commander Musa Isa Salmanu mai ritaya. Na yi mishi tambaya akan musabbabin matsalolin tsaro a yankunan karkara da kuma matakan da za a ɗauka don samun maslaha. Ga abin da ya kai wa muryar Amurka.
Ƙara masu kayan aiki, a ƙara masu kayan aikin irin wa'anda akwai kayan communication.
Bayan sadarwa?
Yawa kayan sadarwa yawa da kuma kayan mobility, wato kamar motoci da sauransu. Saboda shi response, wato mai da martani, idan ba a yi shi a lokacin da ya kamata ba, zai zama kusan bai da amfani ko kuma ba zai cimma abin da ake bukata ba. Wa'annan jami'an dole a yi masu irin wa'annan idan ana son har a kai ga wannan. A kuma zango ne mai nisa, wato long term, medium and long term, shi ne cin wa'annan wuraren ai daji ne, dazuka ne da ake cema ungoverned spaces, wato wuraren da ba su gwamnati ba ta nan.
Ba idon gwamnati a kansu.
Karan ku ba babbaka. Ba idon gwamnati a wurin. Saboda haka dole gwamnati da kawo manufofin da zai sa wa'annan dazuzzukan da suke an san su, dazuzzukan nan a kai harka a wurin, a kai kuma matakan cigaban jama'a.
Kamar kana gani kamar a kai ayyukan cigaban al'umma a tabbatar an samar da su a irin wa'annan wuraren.
Na'am. Wa'annan wuraren da gaya muke akwai wuraren da ba su san cewa akwai gwamnati. Babu hukumar gwamnati a wurin, babu al'amuran cigaba na yau da kullum a wurin. So su ba abin da suka sani, sai dai kawai. To gaskiya al'amarin shi ne wannan matakin na uku ma ba ma mai mamu ganin shi. Wato matakin karamar hukuma a zahirance. A kila akwai shi a wannan kuma akan ɗauki jami'ai ko kuma a yi zaɓe daga lokaci zuwa lokaci. Amma idan kika duba ƙarfin da suke da shi da kuma irin resources ɗin da ke zuwa wurinsu, sai ka ga cewa ba abin da suke yi ko kuma ba abin da za su iya yi. So dole sai an duba ta wannan. Akwai kuɗin sha ƙorafin cewa a za a ba su ƴancin gashin kansu, sai ga cewa wannan maganar development ɗin baya kaiwa ƙasa. Mutanen da ke can ba su san me ma ke faruwa ba, ba su san wani lokacin ma ba su ma san menene ma gwamnati ke magana ba da sauransu. To idan aka bar wuri kara zube, ko da jama'a ne aka bar su kara zube, abubuwa su kan ɓaci, su kan lalace. Domin shi mutum ko kuma jama'a yadda Allah ya so shi ne cewa dole sai akwai hukuma. Amma idan aka bar mutane kara zube, ba mai ce masu bari, ba mai ce sai dai kawai a nuna masu ƙarfin gwamnati ta wani wuraren, amma ba ta wurin cewa a ga su gwamnati tana kula da su ba akan maganan kiwon lafiyansu, akan maganan tsaronsu, kuma akan maganan ilimin ƴaƴansu da sauransu.
Wing Commander Musa Isa Salmanu kenan a hirata da shi akan al'amuran tsaro a Najeriya. Har yanzu ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Mahmud da ƙarshen labaran duniya.
To, dakarun Amurka sun ce sun harbo wasu jirage mara matuƙa guda biyu mallakin mayakan Houthi a yankin Yemen, inda suka ce jiragen suna barazana ga jiragen ruwa da ke ratsawa ta yankin. Dakarun Amurka sun ce sun harbo ɗaya daga cikin jiragen mara matuƙa ne yayin da yake ratsawa ta Bahar Maliya, sannan ɗayan sun lalata shi ne yayin da yake shirin tashi daga ƙasa. Lamarin ya faru ne a ranar Asabar, a cewar jami'an tsaron na Amurka. Mayakan Houthi sun sha kai hare-hare kan wasu jiragen ruwa da ke ratsawa ta Bahar Maliya da kuma yankin tekun Aden cikin 'yan watannin nan. Hare-haren, a cewar Houthi, na nuna goyon baya ne ga Falastinawa a Gaza, yayin da ake yaƙi tsakanin Isra'ila da Hamas. Babbar jam'iyyar adawa a Turkiya ta ci gaba da riƙe shugabancin wasu manyan biranen ƙasar, sannan ta samu nasarori da dama a zaɓen ƙananan hukumomi da aka yi. Sakamakon farko da kafa yaɗa labaran ƙasar ta fitar a ranar Lahadi ya nuna cewa magadan garin da ke bangaren adawa na biranen Istanbul da Ankara sun ci gaba da riƙe mukamansu, yayin da jam'iyyarsu take gaba da larduna 36. Ana kallon wannan zaɓe a matsayin ma'aunin farin jinin shugaba Recep Tayyip Erdogan, yayin da yake ƙoƙarin ƙwato shugabancin wasu manyan biranen ƙasar da ya sha kaye shekaru 5 da suka gabata, yayin da har ila yau ƙasar ta Turkiya ke fuskantar matsalar hauhawar farashin kayayyaki. Akwai yiwuwar dai wannan nasara da bangaren 'yan adawan ya samu ta ƙara masa ƙwarin gwiwa bayan mummunan kayan da ya sha a zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisu da aka yi a bara.
A gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na gaba wanda zai kai mu ƙasar Ghana. inda aka kaddamar da wani shiri wanda a turance aka yi wa lakabi da Accelerating Together Action Against Child Labor a babban birnin kasar Accra da zimmar shawo kan matsalar sa yara aikatau tare da haɗin gwiwar kungiyar kwalugo ta duniya ILO. Wakilin muryar Amurka Ridwan Abbas yana dauke da ci gaban rahoton.
A kasar Ghana, kusan kashi 28 a cikin 100 na yara masu shekaru tsakanin 5 da 17 na aikin kadagan yara, inda kimanin kashi 21 cikin 100 ke yin aikin cikin mummunan halin aiki. Alƙalin da binciken halin rayuwar 'yan Ghana na shekara 2017 sun nuna cewa yawancin yara da ke aikin kadago ana samun su ne a fagen aikin gona da gandun dazuka da sinkifi. Ana gudanar da kadagan aikin yara cikin birane da yankunan karkara tsakanin musamman waɗanda talauci ya yi musu kamari da waɗanda ba su zuwa makaranta, tare da taimakon kuɗi daga ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Netherlands. Kungiyar kadagan duniya ILO a takaici ke ɗaukan matakan kawar da aikin kadagan yara cikin Afirka. Ministan ayyuka da dangogin kadago Ignatius Bafo Ewuya ya ce wannan sabon shirin ɗaukan mataki na Ghana ya nuna dagewa da haƙoƙin gwamnatin Ghana wurin kiyayewa da nufatan haƙoƙi na kowane yaro. Kungiyar ILO da UNICEF da JICA da kuma bankin duniya sun tabbatar da dagewar su wurin baya da gudunmawa ga yakan aikin kadagan yara da kuma nufatan kudirin kashi 8.7 na cimma kudirin karni na kawar da aikin kadago na yara a Ghana. Ga dai abinda wasu iyaye ke faɗi game da aikin kadago din na yara ko dai aikatau.
Sunana Maryam Muhammad Bawa. To ana ruwa, ana rana, ana kura, ana iska, haka zaka je ka ga yaran nan suna aiki kaman wasu manya. Wani babban ma aikin da yaran nan suke yi shi ba yayin sa. Abin takeici kuma kudaden da ya kamata ma ya zamanto a'a in ma da gaske ne an yi amfani da wayannan kudaden wajen kula da yaran nan, wajen ba yaran nan abin da ya kamata a ce ya samu a matsayin sa na yaro mai yiwa ilimi ne, a'a su tartar da shi ya kamata a rinka yi ko kuma a rinka ciyar da shi yadda ya kamata. Sai kaga kudaden nan ma iyayensa da suke can wani kauyen daban-daban ba su san irin wahalan da yake sha ba, su ake tura wayannan kudade.
Yaro karami ko yariya karama suna nan suna ayyukan kwadago da suka fi karfin su. Misali a fannin gine-gine kakan samu yaro karami ana tilasta masa aza bulo ko daukan buhun siminti ya aza shi ya hau gidan sama ya je da shi har bene mai tsawo, kuma wannan bai kamata ba ce da gumin sa ne.
Gaskiya aikin kwadago na yara babban illa ne a zamantakewa. Kaga yara 'yan shekara 4 shekara 5 an sa su aiki kaman fasa duwatsu, gonaki, wurin aikin ma'adinai ko kuma cikin ruwa. Kaga yaro shekara 5 a sa shi ya duma ya fada a cikin ruwa, watakila wani dutse karkashin ruwa ya kama igiyan kwale-kwalen su, yaro ya shiga ya je ya kwance ya fito, wannan duka bai dace ba.
An dai kara kasar Ghana da Kenya cikin sabbin kasashe masu cin gajayyar wannan shiri na daukan matakan kawar da kadagon yara ya kara samun ci gaba zuwa ga kudurinsa na kawo karshen wannan bala'i a fagen aiki na Afirka kan shekara ta 2027. Radwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Radwan da wannan rahoton. To kada a sha'afa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma ana iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa mita 102.5. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum. Masu sauraro barkanku da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin dan Adam. A yau za mu daura kan batun kisan killa shehu malamin Islam Abubakar Hassan Madi a jihar Zamfara. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Har yanzu dai shirin yana jihar Zamfara don bibiyar kisan gilla shehu malamin Islama Imam Abubakar Hassan Mada da ake zargin 'yan sa kai da gwamnatin jihar Zamfara ta ɗauka don yaƙi da barayin daji waɗanda ake wa taken askarawan Zamfara. Marga Imam Abubakar Hassan Mada shine shugaban Izala na Gusau. Kuma ƴaƴansa da ƴan uwa su ne suka gano gawarsa bayan gari kwanta cikin jini. Babban ɗaga margayin Shita Hassan Mada yayi kira wa gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawal Dare da ya ci alƙawarin da ya ɗauka na tabbatar da adalci ga iyalan margayin wanda ya rasu ya bar mata da ƴaƴa da jikoki har ma da ɗalibansa.
To, abin da zai faru gare mu na juyayi guda ne shi mai girma gwamnan jihar Zamfara Dr. Dauda Lawal Dare mutum ne wanda in ya faɗi al'amari to yana cikawa. Ya kirkira wannan kungiya bisa ga ababe masu kyau kuma ya rantsuwa da Allah kan harkar tsaro zai yi kanta yake kuma zai yi abin da ya kamata. Kuma ya rantsuwa da Allah duk wanda an ka kama da zargin wannan al'amari to mai hukunci daidai da abin da ya yi. To muna mai kyakkyawan zato kuma muna nan mun zura mai ido mu gani zai. Mun sani ya san darajar dan Adam kuma ya san nauyi na yadda duniya ta girgiza kan kisa Malam Abubakar Hassan Mada. So mu yanzu mun tattara kayanmu ga Allah mun zura mu mai girma gwamnati Dauda Lawal Dare mu ga adalcin da zai yi mana. Ba mu da wani boka, ba mu da wani malam, ba mu da wani alƙali, ba mu da wata kotu. Mun zura mu shi mai girma gwamnati yadda ya rantsuwa na wallahi tallahi billahi zai yi hukunci daidai da abin da bayan Allah nan ne. Mun bashi wannan hukunci yana kan saboda mu iyalansa ba za mu yahi ba kan abin da an ce mana. Mun kaji abin da muke.
Bayan faruwa wannan ibtila'i gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawal Dare ya je ta'aziyya inda ya alƙawarin gano masu hannu a kisan don ɗaukar matakin shari'a a kansu. Domin jin ɓangaren gwamnati, shirin ya tattauna da Manir Mu'aza Haidara wanda ke zaman kwamishinan labaru na jihar Zamfara.
To, ka san ga kowane irin al'amari ga tsari ma ko na musulunci abinda aka ce a tsaya a bincika kamin a zartar da kowane irin hukunci. A wannan al'amari na kashe wannan babban malami ya faru ne kuma a halin yanzu ana kan bincike. To, ba a kai ƙarshen bincike ba balle a fitar da sakamako na abinda bincike ya bayar. To, wasu maganganu da ake yi na ga waɗanda suke da laifi ga waɗanda ba su da laifi za a jira ne idan aka bincike lokacin bincike zai ba da cikakken bayanin abin da ya faru. Kuma kamar yadda aka sani mai daraja gwamnan jiha ya kai ziyarar ta'aziyya a gidan Shehin Malamin inda kuma ya yi rantsuwa ya ba su tabbacin cewa kowane irin mutum aka kama da hannu a wannan badakala ta kashe wannan malami ba zai lamunce ba za a ɗaukar masu hukunci. To, don haka al'umma su kwantar da hankalinsu kama daga ƴan uwan malami da kuma ɗaliban shi da mu kanmu al'ummar musulmi gaba ɗaya da muke da alhini a kan rasa wannan babban malami. To, mu jira mu ga irin hukunci ko kuma bayanin da za a fitar idan aka kai ƙarshen wannan bincike da ake yi.
Wato, dai a nan Muhammadu in zan fahimta gwamnatin jihar Zamfara ta yi Allah wadai da wannan kisan da aka yi kenan.
Kware da gaske, mai girma gwamna ya nuna irin alhinin shi da damuwa da irin yadda aka rasa wannan malami da irin yadda aka yi masa kashin gilla wanda yake malami ne wanda ya ba da gudunmuwa kware da gaske wurin ko kuma yake kan ba da gudunmuwa wajen yada addinin musulunci. To, mutum ne wanda yake da matukar mutunci a cikin jihar mu da ƙasar mu. Don haka ba mu so muka rasa shi ba a wannan lokaci. Amma tunda tsari ne na Allah subhanahu wa ta'ala kowane mutum zai mutu kuma Allah ne ya san irin abin da zai kashe shi. So, ta riga ta faru. Yanzu abin da ya rage za a yi bincike kuma insha Allah wannan gwamnati jagoran mu ba zai kasa a gobe ba wurin ganin cewa an zartar da hukuncin da ya kamata ga waɗanda suke da hannu wurin wannan kisa.
Muhammad Nir, shin waɗanne irin dokoki ko ƙarfi kuka ba waɗannan askarawa ne? Wato, mana kun ba su dama yin suna tuhumar mutum kawai su ɗauka su yanka shi shikenan haka ake yin doka?
Babu, cikin dokoki da tsare-tsare da aka kafa waɗannan askarawa a ba inda aka ba su dama cewa su ɗauki hukunci da kansu. Amma an ɗauke su da zimma su taimaka ma jami'an tsaro domin a ga cewa an kakkaɓe 'yan ta'adda a cikin jihar Zamfara. asali ma aikin da aka ba su suna tafiya ne kafada da jami'an tsaro domin a ga cewa duk dai manufar ita ce matsalar tsaro da ta'addabi al'ummar jihar Zamfara a ga cewa an yi maganin ta. Kamar yadda aka sani, wannan gwamnati ce wadda ta matsalar tsaro matukar muhimmanci domin a kare rayuka da dukiyar al'umma. Bisa ga wannan aka kirkiro su domin su ba da kulawa ta musamman ga al'ummar su, kuma su ba da gudunmuwa wadda ta dace. Kuma alkawalin da suka yi, sun ɗauki wannan aiki a matsayin jihadi, kuma za su yi bakin ƙoƙarin su wurin ganin cewa sun taimaka an kaka bayan ta'adda cikin jihar Zamfara. Ba inda gwamnati ta ba su dama na cewa a yanka ko kuma a ɗauki hukunci da hannu na wanda aka kama da laifi. To kuma tunda bincike bai tabbatar da cewa waɗannan askarawa su ne suka yi wannan aika-aika ba, dan Allah ya kaddara aka kai ƙarshen wannan bincike, idan duk wanda aka kama da laifi to bincike zai fitar da bayani kuma za a ga irin hukuncin da gwamnati za ta ɗauka a kan shi.
Akwai ma dai labarin da suke ta yaduwa a ƙasa cewa yanzu yankunan jihar Zamfara sun zama kawai waje na yayyanka mutane kawai. In an kama mutum ba wani bincike sai a yanka shi kawai. Abin da yake faruwa kenan.
To ka san labarai irin na ƙasan kurege ko kuma na masu ba da labarai duk da ya masa daɗi haka za su faɗa. Ka san tafiyar siyasa, muna tare da 'yan adawa kuma muna tare da waɗanda ba sa tsayawa su yi bincike na ƙwaƙwaf ko kuma su yi adalci ga irin bayanan da suke yi.
Wato a taƙaice ma Manir, ana ma wace hanya kuka yi wajen tantance waɗannan mutane da kuka ɗauka kuka ba su dama su taimaka wa jami'an tsaron nan? Wani irin takarda ko gano ɗabi'unsu cewa ba su ma kansu ba wasu 'yan banga ko 'yan sholisho ba ne kuka ɗauka waɗannan matsayin aikin nan?
Tuni a tarihin rayuwa ta kusan ban taɓa ganin irin matakai waɗanda aka ɗauka na cin nasara wurin ɗaukar wasu jami'ai musamman waɗanda za su kare rayuka da dukiyar al'umma ba kamar waɗannan askarawa da aka ɗauka. Ina iya tabbata ma cewa ina ciki, ni ne shugaban kwamitin yaɗa labarai na ɗaukar waɗannan askarawa, kuma duk inda za a je ga magana ɗaukar su da ni ake zuwa, kuma da ni ake tattaunawa bayani cikakke wanda nake iya gaya ma al'umma. To yana tabbata maka cewa an bi matakai waɗanda suka dace, kama daga abin da ya zo wajen hakimi, ayyaje sarkin gari, ayyaje ga ƙaramar hukuma, duka aka kuma sukan su jami'an tsaro sun duba su, da kuma hukumar farin kaya masu farin jami'an tsaro masu farin kaya sun tantance su, haka kuma koda likitoci sun tantance su domin a ga ingantaccen lafiya. Ka kana cikakken lafiya ba ɗan shaye-shaye ba ne kamar yadda ka faɗa aka ɗauka, domin ana maganar ka kare rayuka da dukiyar al'umma. Bai ɗauki wannan abu da matuƙar wasa ba. An ɗauke su da mutane ake nema masu lafiya waɗanda kuma suke da halaye na gari, waɗanda suka riƙe mutuncinsu tun lokacin da suka kammala suka zama mutane, waɗanda ba su da wani tarihi na rashin gaskiya ko cin amana. Haka aka ɗauke su aka ba su wannan aiki. Kuma abinda zai baka sha'awa, mai girma gwamnati da ya tabbatar da cewa an ba su Alkur'ani mai girma, sun yi rantsuwa tare da zimmar cewa za su tsara su yi aiki tukuru domin su kare rayuka da dukiyar al'umma. Bisa wannan yarjejeniya aka tafi tare da su, amma ba a ba su dama su gallaza ko su ci zarafi ba ko kuma su kashe mutum ba bisa ka'ida ba.
Sauraro, kun dai ji da wannan labari mai matukar juyayi ya faru ga Imam Abubakar Hassan Mada, wanda muke addu'ar Ubangiji Allah ya ji kansa ya gafarta masa ya kuma kula da iyalan da marigayin ya bari a baya. Kamar yadda aka ji, yanzu haka ba a kammala binciken kisan gillar ba, don haka za mu koma gefe mu saka idan ganin sakamakon da wannan bincike zai haifar domin dawowa don sanar da ku masu sauraro. Abin da ya sabo kenan a shirin, sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu sake dawa da wani sabon shiri. Yanzu amadadin Nasara da Miyalin Kaya da ya taimaka wajen kawo muku wannan shirin, ni Sarfi Hashim Dumal ke cewa mu kasance lafiya.
Kai da Sarfilu da tawagarsa, kafin mu kai ga shirinmu na ƙarshe ga sakon darussan Ramadan.
Sunana Abdullahi Balalau, shugaban kungiyar Jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna. Muna roƙon Allah Subhanahu wa Ta'ala ya sanya wannan wata mai albarka ya zama sanadi da kuma dalili na warware dukkan matsaloli da al'umma musulmi na Najeriya suka samu kansu a ciki, domin ba su kadai ba, har da sauran musulmin duniya baki daya. Domin wata ne mai albarka wanda a cikinsa Allah Subhanahu wa Ta'ala ya saukar da Al-Qur'ani, ya ce shaharu Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Wannan wata na Ramadan cikinsa Allah ya saukar da littafinsa na Al-Qur'ani mai girma. Wata ne mai albarka wanda a ciki aka saukar da Al-Qur'ani mai girma. Bayan nan cikin watan akwai wani dare mai albarka. Bayan Ramadan din dukkanin sa albarka ne, sannan kuma akwai dare guda wanda cikin wannan daren yafi dare na wata dubu, shine Lailatul Qadr. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wama adraka ma Lailatul Qadr. Can Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Mun saukar da wannan littafin Al-Qur'ani a daren Lailatul Qadr. Allah ya saukar da shi jumla gaba ɗaya Qur'ani aka saukar da shi cikin watan Ramadan a wannan dare mai albarka. Sannan kuma a cikin shekaru 23 na manzon Allah da yayi a raye aka saukar da shi kadan 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 duk lokacin da wani abu ya faru. Don haka sai idan Ramadan ya zo, sai manzon Allah ya ajiye dukkanin abin da ya shafi komai na karantarwa, sai ya koma wa littafin Allah Al-Qur'ani mai girma. Mala'ika Jibrilu da kansa yakan zo manzon Allah su yi tushi da darasi na Al-Qur'ani. Manzon Allah ya fi kowa sauri wurin tallafawa da taimakawa, ya fi ma iska da aka sako sauri wurin ce da dukiya.
Madalla, yanzu kuma ga Mahmud da labarai a takaice.
To, bayan murmurewa daga wata larura da ta shafi hanyoyin numfashi, shugaban mabiya ɗarika Katolika Papa Roma Francis ya jagoranci mutum kusan 60,000 a bukukuwan Easter, inda ya kira da dakatar da buɗe wuta a yankin Gaza, a kuma yi musayar fursunoni tsakanin Russia da Ukraine. Francis ya jagoranci ɗimbin mabiya ɗarika ta Katolika ne a ran Lahadi a dandalin St. Peter's. A jawabin da ya saba yi shekara-shekara, Papa Roma ya yi addu'o'in neman zaman lafiya, inda an batu rikice-rikice da ake fama da su a sassan duniya a yankunan da suka hada da Gaza, kan iyakar Lebanon, Syria, Haiti, Sudan da Congo da sauransu. Wani harin sama da Isra'ila ta kai kan asibitin Al-Aqsa a Gaza ya halaka mutum hudu tare da jikkata wasu 17, a cewar shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Tedros ya bayyana hakan ne a shafinsa na X, yana mai kira ga Isra'ila da ta dakatar da kai hare-hare akan asibitoci saboda a kare marasa lafiya da ma'aikata. A cewar shugaban na WHO, tawagar ma'aikatansu ta ce ta shaida harin wanda aka kai kan wani ɗakin tanti da ke farfajiyar asibitin. Dubban mutane ne suka samu mafaka a wannan yanki, bayan da wannan rikici ya tilasta musu ficewa daga gidajensu. Ma'aikata a birnin Baltimore da ke jihar Maryland a nan Amurka sun fara yayyanka ƙarafan gadar Francis Scott Key Bridge, wacce ta rabta bayan da wani jirgin dakon kayan ruwa ya yi karo da ita. A ranar Talata da ta gabata, jirgin ruwan mai suna Dali ka goye da ke gadar bayan da wutarsa ta ɗauke, lamarin da ya yi sanadin mutuwar mutum 6. Gwamnan ya ƙara da cewa, wato gwamnan jihar ta Maryland ya ce kwashe baraguzan aiki ne mai sarƙaƙiya. Yana mai cewa yanayi mara kyau da tarkacen da suka fada cikin ruwan sun sa ala tilas gunayen ninkaya suka dakatar da ayyukansu na ƙoƙarin gano sauran mutanen da suka fada cikin ruwan. Dakarun Amurka sun ce sun harbo wasu jirage mara matuƙa guda biyu mallakin mayakan Houthi a yankin Yemen, inda suka ce jiragen suna barazana ga jiragen ruwa da ke ratsawa ta yankin Bahar al-Maliya.
Masu sauraro, da wannan ne kuma zamuna ɗaya tabarmar shirinmu na yanzu. Yanzu a madadin Mahmud Lado da ya taya ni gabatar da shirin da Dadi Balawi da ya shirya kuma ya bada umarni, sai injiniyarmu na yanzu Nashwan Kadi, ni Aisha Mu'azu nake muku sallama. Ma'assalam.